de Kelvin Fowler.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Murtala Faruk sanin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau Litinin 7 ga watan Agustan shekara 2023. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa yayin da shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo ya bayyana goyon bayan matakan da tsarin demokradiyya, wato matakan dawo da tsarin demokradiyya a jamhuriyar Niger, ra'ayin 'yan kasar ya bambanta kan matsayin kungiyar kasashen ECOWAS.
Ghana will continue to count on her difference, offer the needed support in these countries, have them return democratic governments, which is the norm.
Shugaban Ghana ya yi wannan maganar ne yayin da wa'adin kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta kakkabawa da karun soja da suka yi juyin mulki a kasar Niger ya kawo ƙarshe.
Haka kuma za ku ji tattaunawar da wakilin mu yayi da wani mai fashin baki kan lamarin tsaro a Nigeria. Dangane da irin goyon bayan da kasar ta Nijar ta baiwa Najeriya a lokacin yakin basasa da kuma ra'ayinsa kan yunkurin ɗaukar matakin soja akan masu juyin mulki a kasar. Muna kuma tafe da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. To amma kafin duka waɗannan, ga halin da duniya take ciki tukunna.
Masauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. A jiya Lahadi, masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar Niger sun yi dafifi a filin wasar Niger da ke Niamey, babban birnin kasar, tare da nuna goyon bayansu da matakin da sojojin da suka hambar da gwamnatin kasar suka dauka na yin buris da yunkurin tursa samu su mai da mulki ga hambararren shugaban kasar, bayan da wa'adin da ECOWAS ta basu ya kare tun bayan kifar da gwamnatin kasar da aka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Juyin mulkin na Niger shine na 7 da aka yi cikin shekaru 3 a yammaci da tsakiyar Afirka, yankunan Afirka na Sahel, inda aka fi samun matsalar talauci a fadin duniya. Hafsan hafsoshin tsaron kasashen kungiyar ECOWAS sun amince da daukar matakan soji har idan bukatar yin hakan ta taso, sannan da lokaci da kuma inda za su fara kai hari har idan sojojin da wato basu sake shugaba Muhammad Bazoum da suke tsare da shi ba kana su mai da shi kan karagar mulkin kasar kafin karshen wa'adin da kungiyar ta keɓe musu wanda tuni ya kare. A wani bangaren kuma, haɗaɗɗiyar daular kasashen Larabawa ta aike wa kasar Chad motocin yaki da sauran bukatu na tsaro domin nuna goyon bayanta ga akan kokarin kasar na magance ayyukan ta'addanci da tsaron kan iyakokin kasar mai arzikin mai, kamfanin a cewar kamfanin labaran kasar WAM wanda ta ruwaito a jiya Lahadi. Kasar Chad mai makwabtaka da Niger, inda aka yi juyin mulki a watan da ya gabata, ɗaya daga cikin kasashen yammacin Afirka da gwamnatocinsu ke goyon bayan kasashen yamma a yankin da tashin hankali ya yi mata katutu a yankin Sahel ɗin. WAM ya ce kasashen biyu sun rataba hannu akan wata yarjejeniyar kawancen soji a watan Yuni a sa'ilin da shugaban Chad General Mahmad Idris Deby Itno, wanda yake shugabancin kasar tun bayan rasuwar mahaifinshi Idris Deby Itno shekaru biyu da suka gabata sakamakon raunukan da ya samu a filin daga da aka gwabza fada da 'yan tawaye. Ministan tsaron Chad Dauda Yaya Ibrahim ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa waɗannan kayayyakin yakin za su taimakawa manema wajen karfafa tsaron Dakarunmu a kokarin da muke yi na yaki da ta'addanci. Kasar Chad dai ta kasance ba ɗaya daga cikin 'ya'yan ECOWAS ba, sai dai kuma wani mai magana da yawun gwamnatin kasar ta Chad a ranar 30 ga watan Yuni ya shaidawa AFP cewa Deby ya gargaza Niger domin ganin irin gudunmawar da zai iya bayarwa wajen warware matsalar. Yayin da ake mai da hankali sosai akan fadin da ake gwabzawa a babban birnin kasar Sudan Khartoum da yankin Darfur da ke fama da tashin hankali, sai dai kuma ana samun ta'azzarar tashin hankali a yankin Kordofan da ke kan iyaka da kudancin Sudan. Kamar sauran dubban mutane, Muhammad Hamdan Muhammad ya isa Sudan ta kudu daga El Obeid da ke arewacin Kordofan. Ya ce tun bayan da rikici ya barke a Sudan a tsakiyar watan Afrilu, fada tsakanin sojojin Sudan da kungiyar mayakan kasar ta RSF ya dada ta'azzara. Muhammad ya ce ya gudu zuwa Sudan ta kudu ne don ya tsira da ransa da gudun da kuma gudun irin hadarin da rayuwarsa ka iya fadawa ciki. Yace an kashe abokansa akan idan shi a lokacin da dakarun gwamnati da kungiyar RSF suke fada. Ya kuma kara da cewa yayin da wasu suka guje wa yakin, wasu kuwa sun samu ronuka ko kuma aka an kashe su. Fadan da aka yi a Kordofan yana daga cikin abin da ya haifar da rarrabuwar mutane da raba mutane da muhallansu zuwa wannan wurin. Dakarun kasar Sudan suna tuhumar ƴan tawayen kungiyar Sudan People's Liberation Movement North wanda ake kira SPLMN da karya yarjejeniyar tsagaita bude wutar da aka cimma tare da kaiwa dakarunta tsawon watanni Yuni, wato hari tsawon watanni Yuni da Yuli. To ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
To an jima kadan Aisha za ta sake dawowa da kashi na juna labaran duniya, to amma kafin nan shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo ya bayyana goyon bayan matakan da tsarin wato ya bayyana goyon bayan dawo da tsarin demokradiya a jamhuriyar Niger. To amma ra'ayin ƴan kasar ya bambanta kan matsayin kungiyar kasashen ECOWAS. Wakiliyar mu Hawwa Abdul Karim na dauke da karin bayani.
Ghana will continue to count on her diplomats, offer the needed support to these countries, have them return to democratic governance, which is the norm.
Shugaban Ghana yayi wannan maganar ne yayin da wa'adin kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta kakkabawa da karun soja da suka yi juyin mulki a kasar Niger ya kawo ƙarshe, inda ta yi yunkurin aika da karun sojoji domin maido da gwamnatin Muhammadu Bazoum. Ga dai ra'ayoyin wasu a nan Ghana game da matakin kungiyar ECOWAS da Najeriya akan Niger.
Sunana Umar Haris. Amma Afrika mun kai matsayi da ya kamata mu yi mu karbi incin kanmu, a ce kuma Afrika na da incin kanshi, kuma shi kuma kasashen Turai suke ce ma Afrika ga abin da za ka yi. Gaskiya batun ECOWAS ya burge ni kwarai. ECOWAS sun bari mamaki. ECOWAS sun bar mun gane kaman ba Economic Community of West African States bane, amma suna nan ne kaman bayi na kasashen Turawa.
Suleiman Sharif Idris magajin rafi, wato fada ba shine maslahan wannan abin da ya faru ba. Ina jin takurawa shine mafi muhimmanci a takurama shugabannin da ka hausu na sojoji ba da mulki shine mafi amfani da ace za a yaki don demokradiya da kuke son ya jumure a Niger. Mutane da su ake demokradiya, to in kuka je kuka yaki wa'annan mutane kuka kashe su, to wa ake ma demokradiya kenan?
Mini Abdulwadud as a Ghanaian dai kaman ni na ce kaman shiri da muluka magura ma ECOWAS da Nigeria baya a sayan da za a yi dai a samu zaman lafiya a kasar Niger.
Alhassan Suleiman Bulle dan Rakiya, masanin tsaro kuma mai sharhi akan tun juyin mulki a kasashen Afirka, ya ce idan kungiyar ECOWAS ta iya ta cimma wannan yunkurin, za ta cimma sauran kasashen Afirka da sojoji suka mamaye.
Idan abin ya zama kama an shige da sojoji cikin Niger dai kawantan tashin hankali kadan, amma ra'ayin Mali da Burkina wai da su goyi bayan ita Niger. Manyan mu suka ce wai idan gemu dan wanke kama wata she ka shafa mana karuwa, kin fahimta? Su din kuma mulkin soja ne.
A ranar Laraba 26 ga watan Juli ne ta shekara 2023, sojojin Nijar suka ambarar da mulkin shugaba Muhammadu Bazoum. Hawa Abdul Karim Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Sashen Hausa da muryar Amurka ne kuke tare da shi kai tsaye a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha da labaran duniya kashi na biyu.
Kasar Poland ta dada bunƙasa tsaro akan iyakarta da Belarus bayan da ta ce wasu jirage masu tashin ungulu biyu daga kasar ta Belarus sun take dokokin saman kasar Poland. Jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta shaidawa manema labarai cewa akwai yiwuwar Rasha ta dawo kan yarjejeniyar safarar hatsi ta Bahar Aswad. Ta ce an sanar da mu cewa shi a shirye suke su dawo su a ci gaba da tattaunawa, to sai dai kuma ya zuwa yanzu ba mu ga wata alamar hakan ba. Jami'an Ukraine sun faɗa a ranar Laraba cewa hare-haren jiragen marasa matukin da Rasha ta kai sun lalata na'urori a tashar jirgin ruwan da ke yankin Odessa a kudancin Ukraine, yayin da Rasha ta kaddamar da hare-haren jirgi marasa matuki da suka auna babban birnin Ukraine. Sojojin Ukraine sun ce harin da Rasha ta kai ya lalata na'urar da ake dakon hatsi da shi, sannan kuma ya haifar da gobara a gine-ginen masana'antar da kuma tashar jirgin ruwan. tun bayan da ta janye daga yarjejeniyar safarar hatsin ta Bahar Aswad a makon da ya gabata, wato a watan da ya gabata. Babu kakkautawa, Rasha ta yi ta kai hari kan masana'antar hatsin Ukraine dake Odessa. Kafin ta janye daga yarjejeniyar da ta bada damar a yi safarar hatsi daga Ukraine ta Bahar Aswad, Rasha ta yi korafi cewa an gaza mutunta wata yarjejeniyar da za ta bada damar safarar takin ta zuwa kasashen waje.
A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yayin da wa'adin da kungiyar ECOWAS ta dibawa sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger nan mayar da hanbararren shugaban kasar Mohamed Bazoum ya cika, manazarta na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan yiwuwar daukar matakin soji, musamman la'akari da dangantakar da ke tsakanin Najeriya da Niger. A zantawarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, Captain Yusuf Abdul Malik mai ritaya na cikin tsofaffin ƴan mazanjiya da suka yi yakin basasan Najeriya, ya kuma yi bita kan irin gudunmuwar da Niger din ta baiwa Najeriya a wancan lokacin.
Niger ai kamar ma suma suna cikin masojoji mu. Suna tamako mu a lokaci. Lokaci da wadda da ba sa so Najeriya su ne da France. Lokaci Charles de Gaulle shi ne shugaban kasa na France. Su suke goyi baya Biafra.
Amma
Niger sun ba mu supporting. So sai kwa suna.
Lokacin wani shugaban kasa ne kina?
Amma Nijori, yes.
Shekaru uku da rabi din nan kuna yaki tsawon tun farkon yakin har ƙarshen su suka ba ku gudunmawa kina ko a wani lokaci
throughout har baya yaki ma suna goyi bayan mu har kwana gobe Niger suna baya Nigeria kamar Nigeria ne su Niger
to irin ku da kuka yaki da su suka taimaka muku suka karfafa muku gwiwa ya kuka ji lokacin da kuka ji an ce shugaban Nigeria Bola Tinubu karkashin shugabanci ECOWAS ya ce a kai musu sojoji saboda an sami sun tumfuke gwamnatin farar hula
mistake ne wannan kuma ya kamata tun da farko shi shugaba kasa mu mai girma Tinubu a ba shi shawara an sa dai shi ne dai chairman ECOWAS amma kuma bai kamata abun ya tsaya kamar Nigeria da su ne no amfani dai chairman na ECOWAS ai ba shi ne ya kamata ya diga yi kamar shi ne ya shoulder abubuwa ba duka bin da zai duka bin da zai ya yi shi a position national ECOWAS chairman ba ya ce Nigeria su tura sojoji zuwa Niger ba kuma yadda ya tura shugabanni sarki musulmi da general Abdulsalami kaga duk bai kyau ba da sa turo daga other countries ba tsakanin Nigeria da Niger ake da matsala ba. Niger sun yi abinda sun ke gani ya fi masu suka yi juyi mulki saboda haka sai a ba su shawara yadda ya kamata. ECOWAS suna da power wannan su ba su shawara duk tun da su ma karkashin ECOWAS suke.
Captain Yusuf Abdul Malik mai ritaya kenan a cikin tattaunawar su da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Masu rare kayan mu ci gaba a shakata da wannan.
Kadai ga ke so wane ko kan ke wasu
Madalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC inda muke watsa shirye-shiryen mu akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na zauren matasa.
Zauren matasa ba sauraro barkan mu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA dake tabbawa da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane kamar a makon jiya shirin zauren matasa na garin Dan Umaru ne mai albarkar matasa manoma dake karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya Matasan sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga daida muna takan kama amma barayin daji sun hana su shiga gonaki da ke nesa da gari matasan na bukatar dauki daga hukumomi don karakan ya zama barazana ga samar da abinci yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yanda aka saba ba to mutane su samu yin barci da idon su biyu a rufe matasan su hada da Isa El Usman Yahuza Gado Isa baban gida Dan Umaru Muhammad Barau da Umar Yakubu Fama matasa ku biyo ni mu shiga zaura
dan zuwa da samun mashin mai karfi dadi dole sai ka dauki wannan mashin ka je da shi saboda in ta kama ka rugo kaga za ka rugo ka baro shi kakan yi gobe in ka koma ka ci mashi
irin wannan kalubale faru ta da babur din ma wani hatsari ne garin mutum kawai ya ranta na kare daga
fai kore wani hatsari ne dan baka mai wurin shi sai dai kai da kanka kawai ka samu da ka je kwanta ko kuma ka ruga ka wada rani ko kuma kai ta gudu zuwa dani
Muhammad Barau ba mu labarin mai rayuwar ka take a garin Dan Umaru
a halin gaskiya wato yanzu muna rayuwa ne a cikin girgici sabanin yadda muka saba a lokacin baya dan ne can ba za ka iya gidaji ko kai daya ka wanna ka ci gaba da aiki to yanzu mun kai ma halin da yanzu dole ku samu kamar ku biyu ko ku uku kai ta kai ma dole idan ku biyu nan za ku ku na ku gidaji to yanzu za su yi aiki dare hai sama yace dai zan kai ga muku dan ku za ku tantance sun kawo gari idan ba haka ba to ko za ku tantance sai muku maraga to kaga ai tsadar rayuwa ta yawa yanzu abinci dai nemuwa babu wanda muke da shi ya kare wanda zamu nemo daji kuma sun hana
wato ma'ana idan an shiga daji kamar mutum biyu ko uku sai daya haukan doguwar bishiya yana leke-leke dan hangowa ko akwai hatsari da ke tahowa
eh aji kamar zaman Escobar
eh
idan ku ba haka idan ba haka ba to idan kun zauna idan za ku yi misalin noman awa biyu zuwa uku to yana da waya a sama abincin aikin ku ne na awa daya kuma a duk da haka din to ba wai lalle din ne ba zan yi hayi sama din ya zamanto a ya tsirin da za ku yi shine ya hangan muku abin da za ku zo kafin ya rike ku to Allah ya tafi ku a sai ku samu baka idan ba haka ba kun gudo sai sun tara wajen gari ko da za ku yi garin to shikenan ba wurin mafita sai dai wala Allah yi
Umar Yakubu Fama yi mana bayanin sai kan madan masunan ka riga hamshakin manomi ne yi mana bayanin yaya noma bana wannan yake
eh gaskiya mal Nasiru muna gaskiya farin ciki sosai da kasancewa mu wannan bagire mai albarka kamar da kaji abinda yasa kaji wannan faman ya fita asali na ni haifar ganda Umaru ne amma kuma nayi karatu na a Sokoto State na yi karatu tun matakin primary secondary har abin da ya kai ga jami'a na karanci crop science a matsayin course nawa na degree so possibly na dan fara master zai kamin rasuwar mahaifina sai kuma na dawo na dan ci gaba da kasuwanci da sauransu. Kamar yadda muke tattauna waɗannan matsaloli abubuwa ne waɗanda suna da rikitarwa, suna da ban tsoro, kuma suna da ban haushi. Allah ya jarabce mu da wuri mai albarka fiye da matuƙa yadda baka tunani. Dan duk yadda kake tunanin wurin ana noma ya fi duk ƙarfin tunaninka idan ka zo ka gani zuwa lokacin kaka. Abin da yasa muna da ƙasa mai albarka wacce ta hada da boda da Niger da Zamfara. Mun kuma sai ya zama da Allah ya kawo mu ƙarshen kebi ta gabas kuma within the coast, saboda mun zama mu ne habit na noman kebi gaba daya. Dan in kai magana noman na jihar Kebbi, ba yadda za a yi ka cire danko sabo cikin noman jiha, saboda mu muna iya har yanzu magana da nake ma muna da two major market a wajajen mu. Akwai Bena, akwai Riba, waɗanda har shekara ta dawo a kalla lokacin da muna zaune Kadau ba a rasa fitar da tirela duk sati, ba a rasa fitar da tirela 200 zuwa 300 duk satin Allah, kuma har wani lokacin ya dawo haka. Amma yanzu ta kai ga ma Malam Nasiru, ba wannan muke dubi ba, yaya za a yi ma mu samu abincin kan mu wanda za mu ci, shine abin ke ba mu barazana. Don kaga kamar dan lokacin nan da ya dan tafi of recent dawa da masara sun kai har wajen 45,000 zuwa 50,000, mutanen mu sun shiga mawuyacin hali. Noman nan wuraren duk da kasan ana wannan noman mai yawa a da, yanzu wuraren ba su zuwa. Ba sai na sake maimaitawa ba, saboda abokanin iya mutattaunawa ta sun gabatar da waɗannan ƙorafe-ƙorafe. Dazuzzuka ne gaskiya babu, akwai ƙazanta da ka shiga a halbi. Wasu sun kasu kashi-kashi daban-daban waɗannan bandits ɗin. Akwai masu shoot aside, suna halbi ne da sun ga manoma za su halba ne kawai. Za su kashi na kashi wanda Allah bai kare mu kwana ba, su ɗauke shi su kai daba. Akwai kuma waɗanda za su zo su a bakin abin da suke so za su yi kidnapping na mutum ne a kai kuɗin fansa sannan a dawo da mutum. Sannan akwai waɗanda gari ne za su zo, shanaye ko in ce bisashen da mutanen gari suka ɗanyi noma suka sarrafa, ƙila saboda gudanar da buƙatunsu na rayuwa kamar aurar da yara, rashin lafiya ko wani abu. Wasu suna iya sai shanu haka sai su kulke da gidaje, waɗanda da buƙatar ta tashi kaga za a saida ne nan take sai a samu kuɗin da za a biya buƙata. To yanzu an hana wannan ciwon, baka da hali idan kana da sa ya kai 2 zuwa 3 kamar tamkar ka aje bam cikin gidanka ne. So waɗannan abubuwa sun kazanta.
Amma na za a lura kana da dukiya kenan.
Yawwa, za a lura kana da dukiya. Kuma gari, ina magana akan gari gaba ɗaya. Saboda magana nan da nake gaya maka, na san ƴan jarida za ku iya cewa to ai yaya za a yi su waɗancan bandit ɗin da suke cikin gari har su iya sanin cewa ka tara waɗannan dukiyoyin. Akwai dama duk kowane ƙasa kuma kowane gari za a samu bargurbi daga ciki. Da bargurbi daga cikinmu su ne suke ɗan kai secret lamu, suna ɗan fallasa cewa ga abin da gari ke tahiya.
Wato mutane, Umar, mutanen da ake kira informa kenan.
Na informa kenan, informa. Akali, kowane gari na san za a iya samun haka. To amma da daɗewa muna neman wannan dama, Allah bai ba mu ba. Muna son ya zama yaya za a yi mu yi magana. Gwamnatin tarayya ta ji kukanmu, gwamnatin jiha ta ji kukanmu, sannan ba wai kokin ɗaya ba, a'a mu gani a ƙasa. Wannan wuraren da nake gaya maka yanzu, barazana ta shiga na ɓangaren abin da ya shafi ilimi gare mu. Mu yanzu abin da muke tafa fuska ma yaya za a yi mu ɗan rayu. Ba ma magana wai a'a, idan da a ce kana da daman da za ka zo ka ga wannan yankin, ina tabbata maka ko kamin magariba za ka yi hawaye fiye da kima akan irin yanayin rayuwa daga wannan wurin da muke baka labari. Wurare ne waɗanda ba su da hanya, wurare ne wanda in ka dubi yanayin makarantun su babu malamai. Dan yanzu ba za ka iya turo malami daga local government ba, take duk malaman mu, wannan magana da yake madda malaman primary school da na junior secondary school mu gaba ɗaya sun waki, babu wanda kenan. Ɗan mutanen mu kuma mu yanzu nan matasan da suka dan samu sa'a, suka dan je makaranta, suka dan yi karatu, volunteer din da ake ma, ya ina aka samu enough kuɗi ko kuma yaya za a yi gwamnati ta dan sponsor din nasu su dan ƙara rike kansu wasu aje da gudu-gudun ana dawowa ya zama mun cire kanmu cikin wannan dogon musiba. Amma duk waɗannan abu ne wanda gwamnati ta yi bris ta kyale, balantana mu yi magana ruwan sha, balantana mu yi magana ruwan famfo.
Umar, bari za mu zo nan, Allah ya da ku dakata a nan matasa. Makon gobe Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na garin Dan Umaru a karamar hukumar Dankowa Sagu da ke jihar Kebbi da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Yanzu kuma ga baban gida Jibril ya shigo da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Leadership. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya ta ki amince da bukatar shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu na tura sojojin Najeriya gargashin kungiyar ECOWAS kasar Niger domin maido da mulkin demokradiya bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin shugaba Bazoum Mohamed. A wata wasiƙa da shugaba Tinubu ya aike wa Majalisar Dattijan Najeriya ya buƙace su da su amince amfani da sojojin Najeriya a kasar Niger. Sai da kuma Majalisar Dattijan Najeriya ta yi watsi da wannan bukata na shugaban kasa. Sai kuma jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka gwamnatin Najeriya da kuma kungiyar ECOWAS ko sai dai yawo sun shiga tsaka mai wuya bayan da suka ɗeba sojojin jamhuriyar Niger da suka yi jin mulki wa'adin jiya Lahadi da su bayar da mulki ga tsohon shugaba Muhammad Bazoum ko kuma akai musu hari. Jaridar Premium Times ta bayyana wa'adi ko gargaɗin da kungiyar ECOWAS ta aike wa sojojin na Niger da cewa da alamun dai babu wani mataki na soji da kungiyar ta ECOWAS za ta iya dauka bayan da sojojin ta Niger da kin jagorancin General Abdurrahman Tchiani sun ki amincewa da wannan umarni. Sai kuma jaridar Vanguard daya daga cikin manyan labaranta shi ma yana magana ne akan jamhuriyar ta Niger, inda jaridar Vanguard ta bayyana cewa manyan lauyoyi a tarayyar Najeriya sun gargadi shugaba Waju Bola Ahmed Tinubu da cewa ko kadan bai da izinin tura sojojin Najeriya kasar jamhuriyar Niger ba tare da samun izini daga ministan dattijai da na wakilai a tarayyar Najeriya ba. Kungiyar lauyoyin ta bayyana cewa kundin tsarin mulkin Najeriya ya bai wa shugaban kasa izinin amfani da sojoji a kasashen ketare ne idan har Najeriya tana cikin wani hatsari na farmaki daga kasashen ketare, lamarin da kuma ba hakan yake ba a yanzu. Sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka sojojin da suka kwaci mulki a jamhuriyar Niger sun yanke hulɗa jakadanci da Najeriya da kasar Faransa da Togo da kuma kasar Amurka. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran ta na cewa daya daga cikin wanda shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da sunanta daga jihar Kano a matsayin minista Maryam Shatima, wanda kuma daga bisani aka janye sunanta tare da mai gurbinta da Dr. Maryam Mahmud daga jihar ta Kano. Ta bayyana abin da ya faru gare ta da cewa kari ne na Allah, tare da godiya shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya mika sunanta tun farko gaban majalisa domin tantance ta.
A gaida baban gida Jibril, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaicen, a jiya Lahadi masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar Niger sun yi dafifi a filin wasar Niger da ke Name, babban birnin kasar, tare da nuna goyon bayan su da matakin da sojojin da suka hambarar da gwamnatin kasar suka dauka na yin buris da yunkurin tursa samu su mai da mulki ga hambararren shugaban kasar bayan da wa'adin da ECOWAS ta basu ya kare tun bayan kifar da gwamnatin kasar da aka yi a ranar 26 ga watan Yuni. A wani bangaren kuma hadaddiyar daular kasashen Larabawa ta aike wa kasar Chad motocin yaki da sauran bukatu na tsaro domin nuna goyon bayanta akan kokarin kasar na magance ayyukan ta'addanci da tsaro kan iyakokin kasar mai arzikin mai, kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar WAM ta ruwaito a jiya Lahadi. Yayin da ake mai da hankali sosai a kan fadan da ake gwabzawa a babban birnin kasar Sudan Khartoum da yankin Darfur da ke fama da tashin hankali, sai dai ana samun ta'azzarar tashin hankali a yankin Kordofan da ke iyaka da kudancin Sudan. Kamar sauran mutane, Muhammad Hamdan Muhammad ya isa Sudan ta kudu ta El Obeid da ke arewacin Kordofan, ya ce tun bayan da rikici ya barke a Sudan a tsakiyar watan Afrilu, fada tsakanin sojojin Sudan da kungiyar mayakan kasar RSF ya dada ta'azzara.
To masu saurari, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma can da karfe 4 na yamma agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji su abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu wanda ya bada umarnin shirin, da ma injiniyan mu ne Murtala Faruk. Sanyin nake muku, fatan alkhairi, ma'assalam.